zuci, ma'ana yake sa zuciyar ta karba ta gamsu ta yadda, to wannan aikin Allah ne shi kadai. Shine fadar Allah ta'ala, naka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Baka shiryar da wanda kai kake so, Allah ne yake shiryar da wanda ya so. Anan baka shiryarwa, to baka sa wanda kake so ya karbi gaskiya ya aiki da ita, Allah ne yake sanya wanda yake so ya karbi gaskiya ya aiki da ita. Shi yasa a cikin sallolin mu muke shi addu'a muna ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu tafarki madidici, ka nuna mana hanya madaidaiciya kuma ka ba mu ikon binta. Shine ma'anar ihdinas siratal mustaqim, duk abin da ba mu sani ba na gaskiya ka sanar da mu, sannan ka ba mu dacewa na mu yi aiki da abin da ka sanar da mu. Wannan shine ma'anar ihdinas siratal mustaqim. Saboda haka kullu da'in cikin buƙatar shiriya yake, domin kullu da'in cikin neman abin da bai sani yake shi ne abin da bai sani yake. Saboda haka abin da duk baka sani ba, in ka san shi ka samu wata shiriya, in ka aiki da shi ka samu wata shiriya. Shi yasa Ubangiji ta'ala ke cewa allazina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, wanda suka shiriyu Ubangiji ta'ala ya kara musu shiriya ya ba su tsoron sa. Saboda haka shiriyar Allah kullun ga mu'mini karuwa take, ba ta tsayawa guri guda, kullun habaka take, domin kullun yana kokarin ya san abin da bai sani ba jiya, yau ya san abin da bai sani ba jiya ya aiki da shi. To duk sanda ya san abin da bai sani ba, to ya kara samun wata shiriya, ya aiki da shi ya kara samun wata shiriya akan shiriyarsa ta jiya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, yace Allah ta'ala yake faɗa game da ashabul kahfi cewa samari ne da suka yi imani da Ubangijinsu sai muka kara musu shiriya. Saboda haka ita shiriya ta Ubangiji bata abin bata kare ba, mutukar bawa yana neman ilimi yana neman sani, to kullun shiriyar sahabaka take. Wannan shine ziyadatul iman da ake faɗa, wato ziyadatul iman, habakar imani da hawhawarsa, haka imanin bawa yake ta hawhawa. To kuma gurgurdan yadda zai zauna da jahilci, gurgurdan yadda imanin nasa zai tsaya cak ba ci gaba, tukar baya neman ilimi baya aiki da abin da yake, to imanin zai tsaya cak. Kuma in kuma ya rika barin ma wanda ya sani, baya aiki da iya wanda ya sani, yana sakaci wajen aiki da abin da ya sani, to kuma sai imanin ya rika karbuwa, ya rika yin kasa. Kuma saboda haka bawa yana bukatar shiriya ko da yaushe, kuma Allah ta'ala shi ke da wannan haƙƙi ne shiryar da bawa, shi kadai yake yin wannan, ba shi ba wanda yake bukata ba wanda zai yi wannan. Sannan wannan yana nuna mana har ila yau cewa abinda kake yi na imani da biyayya ga Allah da kiyaye dokokinsa, duk waɗannan a wani abu ne da ba zai yiwu ba in Allah ta'ala bai baka taufiki ba. In ba dan taufikin Ubangiji ba za ka iya yin wannan ba. Ashe kaga imanin mai imani da da'ar mai da'a da bautar mai bauta, wanda duk ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah manya-manya da yake mutum, ashe yana buƙatar kullum ya neman godiya, ya riƙa godiya akan wannan ni'ima, sannan ya riƙa neman Ubangiji ta'ala ya tallafa masa akan wannan. Shi yasa ba zai yiwu ba ka zama mai bautar Allah ba tare da Ubangiji ta'ala ya tallafa maka akai. Dan haka surar Fatiha ta ƙunshi wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kaɗai muke bauta kuma kai kaɗai muke neman taimakonka. Ma'ana a sha'anin bauta ɗin ba za ta yiwu ita ba sai da taimakonka. Idan baka taimaka mana ba, to bautar ba za ta yiwu ba, domin shaidan zai yi galaba a kanmu. Shaidan da rundunarsa da zuciya da soye-soyenta da ainihin duniya da ƙawace-ƙawacenta, to za su yi nasara a kanmu. Don haka sai Ubangiji ka ƙarfafe mu da ƙarfinka, ka ba mu nasara da nasararka, ka ayyada mu da ta'ayyudinka, to muka samu wannan, to sai mu iya bauta maka. Shi yasa Allah ta'ala ya haɗa waɗannan guda biyu, ihdinas siratal mustaqim fa'buduhu wa tawakkal alayhi, ka bauta ma Allah ka dogara gare shi. Alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu, alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir, gare ka muka dogara kuma gare ka muke komawa. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, gare shi na dogara kuma gare shi nake komawa da da'a da biyayya. To waɗannan abubuwa dole sai sun haɗu. In mutum ya ɗauka cewa shi kaɗai zai iya zai iya yi wa kansa gata, to anan ya halaka. Dole yana buƙatar Ubangiji ta Allah ya tallafa masa yana addu'a. Don haka za mu ga wannan addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake bude sallarsa ta dare da shi da ita ba karamin darasi bane. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba wa al'umma, kuma har ila yau wannan hadisi yana nuna cewa duk sanda za ka yi addu'a to ka fara gabatar da sana'i ga Ubangiji, ka yi ba Allah ka girmama shi, ka kwarzanta shi, sannan kuma ka gabatar da abin da kake da shi na bukata. Sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabi Ubangiji, ya ambace shi da rububiyarsa ga manya-manyan halittu, Jibril, Mika'il, Israfil, sama da ƙasa, ɗalibul ghaibi wash-shahada. Sannan ya ce anta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifuna, sai ya ce ihdini lima ikhtulifa fihi min al-haqqi bi idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Sai addu'a ta gaba ita ce hadisin Jubair ibn Mut'im, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, walhamdulillahi kathira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. وانا حديث جبير بن مطعم ينا نجكن سنن أبي داود دا سنن ابن ماجة دا مسلم الإمام أحمد حديثي نيوان دا وان دا شعبة شير ويتوشي daga Amr ibn Murra daga Asim al-Anazi shi kuma daga ibn Jubair ibn Mut'im shi kuma daga babansa Jubair ibn Mut'im. Wannan shine isnadin hadisin. Isnadin hadisin zamu ga a cikin sa akwai Asim al-Anazi. Wannan Asim al-Anazi cikin malamai na jarh wa ta'dil, malaman yabo da fallasa, babu wani wanda ya yabe shi ko ya wasaka shi sai Ibn Hibban bisa ga ka'idarsa. Ka'idar Ibn Hibban ita ce tawthiqul majhuli, mutanen da ba a san ko su waye ba amma ya sa su cikin littafin sa Thiqat. To in banda shi babu wanda ya wasaka shi Asim al-Anazi malamin Amr ibn Murra, malamin Shu'ba shi kadai ya wasaka shi. Don haka waɗanda suka inganta hadisin shi ne ha Ibn Hibban da Hakim, sai kuma Muwafaqat Zahabi. To amma za mu samu shi Amr ibn Murra shi kansa ya sassaba wajen ambaton waye ma Asim din. A wani gurin ya ce Asim al-Anazi, a wani gurin ya ce Abbad ibn Asim, a wani gurin kuma ya ce rajulun min anaza, wato yana sassaba wajen ambatar sa ma shi kansa da sunansa. Wani kuma ya ce ar-rajulul annafi, saboda haka akwai sabani a wajen ambatan shi kansa wannan mutum wanda yake majhudi ne. Saboda haka ruwayar wannan ta fuskar isnadi bata inganta ba. Akwai ruwayar Abdullahi dan Umar a cikin Sahih Muslim, akwai ruwayar Abdullahi dan Umar a cikin Sahih Muslim, ruwaya ce sahihiya Awn ibn Abdullahi ibn Awn shi yaji Awn ibn Abdullahi ibn Awn shi yaji hadisin daga Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar yace bainama nahnu nusalli ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idh qala rajul Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Da aka gama sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man alqa'il kaza wa kaza, waye a cikin sallar sa da yazo ya ce kaza da kaza da kaza da kaza. Sai wani mutum ya ce shine. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga wannan kalmomin da ka faɗa an bude musu kofofin sama, to naga an karbe su, shine ma'anar an bude musu kofofin sama. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib, maganar da ka faɗa mai kyau ce kuma har Allah ta'ala ya karbe ta. To shine Abdullahi dan Umar yake cewa tun lokacin da naji wannan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam taba barin waɗannan kalmomi sun wuce ni ba. Shi ma Abdullahi ibn Aud yake cewa ni ma tun lokacin da naji Abdullahi dan Umar ya faɗi wannan hadisin ban bar waɗannan kalmomi sun wuce ni ba. To za mu ga a cikin riwayar Ibn Umar cewa Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi kullum wasila ba tare da maimaita su uku ba. Wannan ita ce riwayar da ta inganta a cikin Sahih Muslim. Akwai wa Abdullahi dan Mas'ud amma bata inganta ba, a cikin sanadinta akwai Ata ibn Sa'ib wanda mukhtalif ne ya ji ba'da al-ikhtilat. Sannan kuma akwai ruwaya sa akwai ikhtilati wanda ya ji daga wajensa shine al-Fudayl ibn Marzuq. Shi kuma Fudayl ibn Marzuq sami'a minhu ba'da al-ikhtilat, bayan ya samu ikhtilati ya ji hadisi daga wajensa, wato ya ji daga wajen Ata ibn Sa'ib. Haka ruwayar Ibn Mas'ud ita wata inganta ba. Akwai ruwaya Abu Umamata al-Bahili wanda cikin isnadinta akwai majhul. Sauraka duk ruwayoyin da suka zo a wannan babi kusan ruwayar Abdullahi dan Umar ita ce ta inganta. Da ma a ce ita ya kawo, to da ya fi ya kawo ruwayar da take akwai rauni a ciki. Sannan a ruwayar Abdullahi dan Umar babu a'udhu billahi minash shaitani min nafsi wa hamzihi. Ruwayar dan Umar bai kawo wannan ba. Abinda yake kawai mutumin ya faɗa shine alhamdulillahi Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Waɗannan su ya faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga an buɗe musu kofofin aljanna a kofofin sama. Nan ya zo bala da a'udhu billahi minash shaitan min nafhi wa nafsihi wa hamzihi. Wannan ta zo a cikin ruwayar abin Abu Sa'id al-Khudri. Ruwayar Abu Sa'id al-Khudri wacce muka gabatar a can baya, wacce kuma muka ce bata inganta ba. Ruwayar Abu Sa'id al-Khudri wacce muka yi ta a baya, muka yi magana a kan rashin ingancinta. A'udhu billahi minash shaitani min nafkhihi. An-nafkh shi mai ruwayar ya fassara ta da al-kibr, wato girman kai. Ina neman tsari da Allah daga shaidan. Min nafkhihi, daga girman kansa, wato da girman kansa. Domin in mai girman kai yakan ji shewa shi wani ne, saboda haka sai ya riga wani huhur hanci, yana wani ya ta'azum, yana wani girmansa yana ciccika abinnan, ciccikowa haka. To shi yasa aka amfani da kalmar nafkh. Sannan nafsihi shi ma ya fassara shi, mai ruwaya ya fassara shi da sha'ir, waƙe-waƙe, wato daga waƙe-waƙen shaidan. Domin shaidan shi yake kinsa ma mawaƙa abinda suke faɗa a waƙarsu, su yake kinsa musu irin maganganun da suke faɗa marasa kyau, ko wuce iyaka wajen yabo, su yabi mutum da ƙarya da abinda ba haka yake ba, ko kinsa musu su zage mutum su yi masa yafe su faɗa abinda ba haka yake ba. Duk wani aiki shaidan ne. Shi yasa ce min nafsihi, daga waƙe-waƙensa. A jahiliya Larabawa suna da itikadin cewa duk wani mawaƙi yana da shaidan. Haka suke cewa duk wani mawaƙi to yana da shaidaninsa. Wannan shaidan ne shi yake raɗa masa abinda zai faɗa. Saboda haka idan mutum ya faɗi abinda ya birge sosai a waƙarsa, to za a ce shaidaninsa shaidan ne na musamman, wato ya zama shaidaninsa ƙwararre ne. Saboda haka yana bashi abubuwa waɗanda suke masu ban mamaki. Wa hamzihi, hamz shi ma mai ruwayar ya fi siffanta shi da annoba, ko abinnan hauka. Ya siffanta shi da al-muta. Al-muta ita ce hauka, wato da haukansa, irin ya sawa mutum hauka ko farfadiya ko wani abu. Wannan shine fassarar da shi mai ruwaya ya yi ma waɗannan kalmomi. Addu'a ta gaba ta buɗe sallah ita ce hadisin Abdullahi dan Mas'ud. shi ma kuma ya ce ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne yana fadar wannan da daddare lokacin da yake sallah.